جزاك الله خيرا. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bayan haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya, wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya sake kaddara haduwanmu a wannan yammaci na Lahadi, wanda yake daidai da 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 1446. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, kamar yanda ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka, ɗaya daga cikin ɗakuna na ibada da ake bauta masa, Ubangiji Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa. Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairai da suke cikin wannan wata mai albarka. Bayan haka, ƴan uwa, kamar yanda kuka gani, ba da jimawa ba ake cewa wannan watan zai shiga, zai kama, gashi nan ya kama, har mun ci 15, har mun shiga na 16. To, kamar haka yanzu nan zai tafi, mu yi kokari mu ribanci wannan lokaci, mu yi kokari mu amfana da wannan lokaci mai albarka wajen gyara zuciyarmu da gyara ayyukanmu da gyara halinmu tare da Allah. Lokaci ne mai albarka, mu tsaya mu kiyaye azumin da ke cikin wannan lokaci, mu kiyaye sallolinmu domin mu samu sakamako na aljanna. Allahumma ya karim, ya Allah mai karamci, ka datar da mu zuwa ga dukkan alkhairai da suke cikin wannan wata mai albarka. Allah, ka mana gudumawa, ka taimake mu wajen tsaida wannan azumi yanda kake so, da kuma tsaida dararen wannan wata mai albarka wajen raya su da salloli. Ka sanya mu daga cikin azzakirin shakirin, waɗanda za ka karɓi ayyukansu. Allah, ka tsare mu sharrin kawunanmu, ka tsare mu sharrin shaitan. Ya Allah, ka mana gafaran zunubanmu da iyayenmu baki ɗaya, da malumanmu da sauran musulmai duka. Ya ku ƴan uwa masu albarka, mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu tanadi da guziri na kyawawan ayyuka da gafarar Allah a cikin ƴan waɗannan kwanaki da suka rage mana. Aramma Ubangiji Allah yana cewa, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur,
ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma
Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani Allah yace ku ji tsoron Allah ku rinka yin abinda Allah yake so ya shar'anta muku ku nisanci duk abinda Allah bai so ya hana ku wal tanzur nafsum ma qaddamat kuma ku dinga yi wa kanku hisabi kowace rai ta tsaya ta duba ta ga me ta gabatar don gobe kiyama ka tsaya ka tambayi kanka tunda watan nan ya shiga Ramadan yau ana 15 me kai yanzu kana ganin kai abinda zaka samu rahmar Allah me kai don gobe kiyama wanda zaka samu rahama kake fatan samun rahama da shi mu tsaya mu binciki kanmu mu yawaita ayyukan alkhairi domin wannan lokaci ne mai albarka duk abin da kai ninnin kashi ake ba daidai yake da in kai bayan sa ba mai kokari mu ribanci lokacin Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah kwararre ne Allah masani ne ya san duk abin da kuke yi kuma zai wa kowa hisabi akai in kai mai kyau ya sani in kai mara kyau ya sani faman ya'mal miskala dharratin
khairan yara وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
Ubangiji Allah yace duk wanda ya aikata aikin alkhairi dukkan kantansa Allah yana gani yana sane da shi kuma za a sakanta masa ba za a hana shi abin da yi ba komin kashin su وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ duk wanda ya aiki mara kyau na sharri zai gani komin kankantansa Allah ba zai mance da shi ba zai gani a littafinsa mala'iku suna rubucewa dan haka Allah yace wala takunu kallazina nasullah
wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun
Ubangiji Allah yace kar ku zamo kamar wa'anda suka share Allah suka mance da Allah suka kama hidiman duniya suka mance da abin da ya kawo su duniya manufar halittarsu manufan zuwan su duniya suka kama sharholiya a duniya Allah ya ce kar ku yi haka nan fa ansahun anfusahum sai Allah ya mantar da su kansu tunda sun mance da Allah sun kama harkan gabansu Allah sai ya shagaltar da su da kansu suka mance abinda zai amfane su lahiransu duk wannan hankalinsu baya kai Allah ya ce ulaika humul fasiqun to wa'annan su ne fasikai da haka Allah ya ce la yastawi ashabun nar
la yastawi ashabun nar wa ashabul janna
Jazakallahu khairan Ubangiji Allah madaukakin sarki yace la yastawi ashabul jannati ashabun nar la yastawi ko ashabun nari wa ashabul janna Ubangiji Allah yace da yan wuta da yan aljanna ba za su daidaita ba sakamakon yan aljanna da sakamakon yan wuta ba daidai bane ba iri ɗaya bane Allah yace su yan aljanna sune masu rabauta sune wanda za su samu rayuwa kyakkyawa za su rabauta yayin da yan wuta kuma sune hasararru wanda za su fada mummunan rayuwa saboda haka fahasibu anfusakum yan uwa mu yi wa kanmu hisabi mu dinga bincikan kanmu me muke yi mara kyau mu tuba mu gyara meye muke yi da Allah yake so da wajiban da Allah ya wajabta mana mu doge mu ci gaba da aikatawa mu roki kuma Allah sabati akai har mutuwa ta zo ku tuba zuwa ga Allah, ku nisanci dogewa wajen ayyukan zunubai domin zuciya ta samu haskakuwa, ta samu fiskantan Allah. Yan uwa masu albarka, tuba zuwa ga Allah daga dukkan zunubai, karami da babba, na fili da na boye, wannan fa wajibi ne, wajibi ne a koda yaushe, ba wai a Ramadan ba, a Ramadan da bayan Ramadan. Kar kuma mu zamo Ramadaniyun, masu bautan ibadar Ramadan, in Ramadan ya wuce kawai shikenan sai a koma harka, a'a, mu yi tuba, tuba na gaskiya, mu tuba gaba daya. Ubangiji Allah ya ce wa tubu ila Allahi jami'an,
wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
Ubangiji Allah ya ce ku tuba ya ku mu'minai baki daya, domin me? Allah ya ce la'allakum tuflihun, domin ku rabauta. Ashe in muna son rabauta, to lalle dole mu tuba zuwa ga Allah daga zunubanmu. Wannan shine yake samar wa mutum ya rabauta. Saboda haka tuba akan mutum wajibi ne, ya tuba zuwa ga Allah daga dukkan zunubai. Kuma tuban nan yana da sharuɗa, akwai sharuɗa da tuba yake ɗauke da su. Yana da sharuɗa guda uku, in kuma muka yi tattabu'i, muka bibiyi nassosin Qur'ani da hadisi, za mu ga zai iya kaiwa sharuɗan tuba guda biyar. Na ɗaya shine al-ikhlas, tuban da za mu yi mai tuba na tsakani da Allah, tsakani da Allah ya zamo mun tuba ne don neman gafarar Allah, don samun yardan Allah, don samun rahamar Allah, ba don tsoron wani ba, ba don tsoron doka da zai hau kanmu ba, a'a, mun yi ne don Allah. Sannan sharadi na biyu ya zamo an a samu annadamu alal ma'asiya, abinda muka tuban mu yi nadama, mu yi dan da na sani, mu ji rashin daɗi na abinda muka aikata a baya muke tuba. Sharadi na uku a samu al-ikhla anidram, wannan zunubin da muka tuban ko muke tuban, to ya zamo mun ciro, mun dena, mun yanke. Kar ya zamo kana tuban kana kuma ci gaba da aikin zunubin, to wannan ba tuba ce ta gaskiya ba, bata cika sharuɗa ba. Dole ka dena abun, ka dena, ka dena. Ka tuba daga zina, ka dena. Ka tuba daga haram, aikata haram, to ka dena aikata haram ɗin. Wannan sharaɗi ne, matukar mutum bai dena ba kuma yana ci gaba da yi, to ya zama izgilanci kenan. Wal azmu ala Allah ya uda, sharaɗi na hudu, mutum yayi azama, niyyar ba zai sake komawa ga wannan zunubi da ya tuban ba. Ka ji a ranka ka dena, ka dena kenan. Kar ya zamo kana tuban amma kana jin cewa bayan Ramadan zaka koma, bayan wani lokaci zaka sake, to kada ya zamo haka nan. Mutum ya zamo yana da niyyar ba zai sake ba a rayuwarsa. Sannan sharadi na biyar, an takuna tauba qabla al-gargara, tuban da zaka yi ya zamo gabanin magagin mutuwa, gabanin ka ga mutuwa, lokacin da mala'ikun daukar rai suka zo ka ga mutuwa, a lokacin kace zaka tuba, to a wannan lokaci an makara, tubar ba za ta yi amfani ba. Sharadin tuba, mutum ya tuba kafin mutuwa, kuma mutuwar nan baka san yaushe za ta zo ba, tana iya zuwa kwatsam da lafiya ko ba lafiya, yanzu nan sai kaga ta zo. To kaga in a lokacin da ta zo ne kace za ka tuba, to ka makara, tunda baka san yaushe za ta zo ba, to kullum ka zamo a cikin tuba, ka tuba, mu gaggauta tuba daga zunubai. sannan lokaci na biyu da in mutun ya tuba ya makara shine lokacin da rana ta hudo ta yamma. Idan lokacin da aka wayi gari rana ta hudo ta yamma, to an rufe kofar tuba. Amma daga yanzu har lokacin kofar tuba tana bude dare da rana, a koda yaushe ka tuba, Allah yana shirye da ya karbi tuban. Matukar kai tuba ta gaskiya, kuma matukar ba sai da kaga mutuwa ne kai ba irin na Fir'auna, to anan tuban ba za ta yi amfani ba. Yan uwa masu albarka, tuba gabanin watan Ramadan yana da alkhairai masu yawa. To gashi mun riga da mun shiga watan Ramadan din, har ma mun raba, har yanzu baka makara ba. Tuba gabanin Ramadan ko kuma a cikinsa yana daga cikin sabuba da suke jawo samun tsarkakan zuciya daga dauda na zinubai da ayyukan sabo, da kuma kinsa zuciyar wajen tafiya akan hanya madaidaiciya. Saboda haka ka hanzarta, har yanzu ba mu makara ba, mu tuba, mu kyautata tuba, tuba ta gaskiya daga dukkan abinda muka san muke ba daidai ba. Domin me Allah wanki ji a baya an karanta mana aya ya ce domin ku rabauta, ta hanyar tuban ne ake samun rabauta. Sannan kuma su ayyukan sabo, ayyukan zunubai, hujubun wa akfalun, suna kange mutum, suna rufe zuciya wajen samun albarka da alkhairai. Tamna'uhu wa tusabbiduhu, ayyukan zunubai sukan tsare mutum daga samun alkhairai, ayyukan zunubai sukan sa mutum nauyin jiki da kasala da lalaci da rashin kwazo da zama wajen ayyukan alkhairi. Idan kana da zunubai, to zaka dinga jin wahalan aikin alkhairi. Aikin alkhairi zai baka wahala saboda wannan zunuban naka. Shi yasa ake so a yawaita tuba, tuba na gaskiya, dan ka samu tsarkakuwa daga wannan zunuban, ka ji dadin sunkuya wajen ayyukan alkhairi. Saboda haka duk lokacin da aka ce zunuban mutum sun saukaka, ya rage kaya da yake kansa na zunubai, ya tuba, to wannan shamakan da suke tare zuciyar za su kawu, abinda zai hana shi samun rahamar zai kawu, kuma zuciyarsa za ta samu himma da daukaka da nishadi wajen ayyukan alkhairi da fiskantar Allah madaukakin sarki. A irin haka ne zaka ga mutun yana haba-haba, yana hanzari wajen ayyukan alkhairi, zuciyarsa tana mai bege da doki na yin aikin alkhairi. Saboda haka mu dage da tuba. Amma wanda bai tsarkaku daga zunubansa ba, to kusan zaka same shi bai jin dadin da'a wa Allah. Aikin da'a bashi wahala yake, zama a masallaci wahala yake bashi, zuwa wajen karatu sallah daga ya fara sai ji mutuwan jiki, karatun alkur'ani duk ba zai iya ba, ayyukan alkhairi sai dinga bashi wahala. Yanzu idan kun duba waɗanda suke mutanen banza, marasa addini da kula da addini, za ku ga zaman su a irin wurare na ibada ko zuwa masallaci ko wajen karatu yana musu wahala, ba sa jin daɗi. Sun fi jin daɗi a wajen shakatawa, wajen saban Allah sun fi samun nutsuwa. To haka abun yake, me yake ya musu haka? Wannan zunubansu. Saboda haka mu dinga yawaita tuba zuwa ga Allah, tuba ta gaskiya. Lalle ayyukan zunubai suna da tasiri babba wajen kekashewan zuciya. zunubai sukan sa zuciya ta kikashe wajen jin tsoron Allah. Ayyukan zunubai sukan jawo hirmani sa'ada, su hana mutum samun sa'ada na duniya da lahira. Saboda haka fa in kunta kad sawwata qalbak, idan har ka zamo ka bakanta zuciyarka, ka dumulmuya rayuwarka da dauda na zunubai, to baka makara ba. Har yanzu Allah ya baka dama, muna cikin wannan wata mai albarka, wata wanda yake dauke da alkhairi bai kare ba tukun. Lokaci ne mai girma, lokaci ne da zai baka dama babba na ka wanke zuciyarka, ka jaddada rayuwarka, ka sabanta ta, ka bude safon shafi na rayuwa wanda zaka gina ta kan yi wa Allah da'a da barin saban Allah. Ka hanzarta, ka kintsa zuciyarka tun daga yanzu, ka tsarkake ta. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya bamu ikon takawa da kuma kame kawunan mu gabarin duk abin da Allah ya haramta mana cikin abin da ya saura na rayuwar mu. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Wannan kenan. Kuma insha Allah tafsirin mu da zamu yi, zamu dauki wannan aya ce ta suratul baqara, aya ta 177, wacce aya ce da take magana kan abin da ya shafi aqida, imani na gaske, wanda da yawa sukan rudu da cewa su musulmai ne. Yana la ilaha illa Allah shikenan, tunda dai yana shi musulmi ne, yana sallah, to sauran abubuwa ba ruwansa da shi. Kuma wannan ba shi ne imani ba. Wannan aya za ta karantar da mu menene imani na gaskiya, wanda ake kukuta da shi, ake shiga aljanna da shi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Ubangiji Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum, Allahu khairan. Allah ya sanya mu a cikin su. Ubangiji Allah yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib. Allah yace shi imani na hakika ba wai kawai ku fiskantar da fiskokin ku ta mahudar rana ko ta mafadar rana, kamar yanda nasara suke yi ko yahudawa, ba shine imani ba. Ko kuma kai musulmi ka dinga fiskantan alqibla kadai, kana sallah kawai shikenan, ka dauka shikenan kai musulmi ne, kai mumini ne, a wannan ba shine imani na hakika ba. Allah yace walakinnal birra man amana billah, sai dai shi imani na hakika shine wanda ya imani da Allah, ya gaskata Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar tashin kiyama, ya yadda kiyama gaskiya ne, wal malaika, yayi imani da malaiku ya yadda mala'ikun Allah gaskiya ne, wal kitab yayi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar wa annabawa wan nabiyyin, yayi imani da dukkan annabawa da Allah ya turo, wa atal mala ala hubbi, kuma ya bada dukiya a bisa yana so, ba wai sai wanda ya gaji da shi ko ya tsufa ko ya gama bukatar da shi zai dauka ya bayar ba, ya ba mazawil qurba, yan uwa na kusa na jini, domin suna da haƙƙi yan uwanka na jini cikin abin da ka mallaka, wal yatama, kuma ya bada dukiya wa marayu a halin yana so, dan suna da haƙƙi cikin dukiya da Allah ya baka, in Allah ya baka akwai haƙƙin marayu ka cire ka basu, wal masaki, ya ba wa miskinai, miskinai ma suna da haƙƙi cikin dukiyar masu dukiya, wabna sabil, haka nan matafiyin da guzurinsa ya kare, wasa'ilina, da masu bara, masu tambaya, wanda za su fito fili su tambaya a basu saboda hali da suka shiga ko yanayi a basu, wa fir riqabi, haka nan waɗanda suke za a enta su ko aka rubuta musu su fanshi kansu ko kuma shiya biya bawa ya enta shi daga ƙangin bauta, wa aqama sala, sannan imani na gaskiya ko mu'mine na hakika sune masu tsaida sallah kuma suna bada zakka, wal mufuna bi ahadihim, kuma sune masu cika alƙawuransu, idza ahadu, in sun yi alƙawari, alƙawarin da ke tsakanin su da Allah, alƙawarin su da ke tsakanin su da mutane bayin Allah, wasabirina, da masu hakuri kan halin da suka samu kansu na talauci ko na rashin lafiya, duka tsananin talauci bai sa su kasa hakuri, talauci ba ta sa su cin haram, ba ta sa su sata cuwa-cuwa da zalunci, haka nan a cikin lokacin ba a sa rashin lafiya in ya same su sukan yi hakuri, sukan yi imani da abinda Allah ya kaddara ya hukunta, wahinal ba'as, haka nan lokacin wajen yaki sukan yi hakuri, Allah ya ce to ula'ikal ladzina sadaku, wa'annan masu wa'annan sifofi Allah ya ce su ne waɗanda suka yi gaskiya a imaninsu, wa ula'ika humul muttaqun, kuma wa'annan su ne masu takawa, Allah ya sa mu a cikinsu. To wa'annan sifofi da Allah ya bayyana, ababe da ya bayyana na imani na hakika, su za mu ɗauka daki-daki mu bi su, saboda haka wannan aya ce wacce take ɗauke da faɗakarwa mai girma ga dukkan musulmi da yake taƙaita musuluncinsa a kan sallah, don akwai wanda yana ganin tunda shi musulmi ne yana sallah shi kenan ai ya gama komai, baya damuwa da abin da ya bari ko yake bari na wajibai da Allah ya wajabta masa, bai damuwa da su, bai damuwa da ababe da yake aikatawa da Ubangiji ya hana shi, dai tunda shi ya yi la ilaha illallah yana sallah shi kenan, zai yi cuta, zai ci haram, zai aikata abubuwa na haram na saban Allah, zai ƙi yin abubuwa da Allah ya wajabta masa, amma duk baya gari tunda dai shi yana sallah, duk inda aka ce mu'mine musulmai yana jin da shi ne ake shi ne. Sannan wannan aya raddi ce ga 'yan murji'a da masu tabbatar da imani kawai ta hanyar gaskatawa a zuciya ba tare da aikin gabbai ba, wa'inda suke cewa ai imani a zuciya yake, sai ka ga mutum yana fandarewa yana saban Allah, ya yi wani abu ya na haram in ka masa wa'azi sai ya ce ma ai imani a zuciye ki to wannan ƙarya ne imani na hakika yana zuci da baka da gabbai indai da shi a zuciyan dole zai bayyana domin ita zuciya in ta gyaru annabi yace iza saluhat salaha aljasad kullu idan zuciya ta gyaru jiki gaba ɗaya yakan gyaru in ta ɓaci kuma to jiki gaba ɗaya kan ɓaci dan ƙarshe wuta zai shiga Allah ya sauke saboda haka wannan aqida ce mummuna wannan aya duk tana nuna mana wannan saboda haka fadin Allah da yake cewa man amana billahi wanda ya imani da Allah to shi imani da Allah yana da rukunai guda shida in aka rasa daya to imanin ya tafi ya ruguje فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة إيمان يكن سيوني أكن وإن ركني قداشدة دعايا تزانا منا أن تؤمن بالله كي إيماني دع الله وركنيني دقشكين ركني إيماني كقسكة الله نبيو كقسكة ملائكونسا kai yadda akwai wasu halittu da ake ce ma ake kiran su mala'iku sannan kai yadda ka gaskata littattafan da ubangiji Allah ya saukar gaba daya at-taura linjila zabura al-qur'ani da ma wanda ba ambaci sunan su ba sannan kai yadda da manzanni da Allah ya turo wanda ya fadi sunayen su da wanda bai fada ba dukkan yadda da su kai imani da su jumlatan sannan kai imani da ranar tashin kiyama kai yadda kiyama gaskiya ne sannan na shida kai yadda da kaddara abinda Allah ya kaddara ya hukunta alkhairin sa da sharrin sa malamai suka ce fa iza sakata minha ruknun idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida ɗaya ya faɗi ba ɗaya to shikenan lam yakunul insan mu'minan albatta kwata kwata ba yanda za a yi mutum ya zama mumini in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da manzanninsa imani da littattafan da ya saukar imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara abinda Allah ya kaddara ya hukunta wanda kowanne zamu yi bayani sa insha Allah to suka ce duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin wannan faqad ruknan min arkanil islam to ya rasa wani rukuni daga cikin rukunan musulunci daga cikin rukunan imani kuma shi imanin nan bai tsayuwa ya cika yanda ake bukata sai ya zama an samu waɗannan rukunai gaba daya kamar yanda gini baya cika yayi ƙarfi sai ya an gina shi akan fila mai kyau wanda ana rusa wannan filar ginin zai iya rushewa to haka waɗannan ababe shi da suke ga imani duk wanda ka cire ka taba to ka rusa imani saboda haka fala yatimul iman illa biha jami'an imani bai taba cika sai da waɗannan rukunai guda shida sune arkanul iman as-sita wanda alqur'ani da hadisi ya nuna su kuma duk wanda ya musanta ɗaya daga ciki falaysa bi mu'min to wannan ba mu'mini bane to yanzu fa ma huwa al-imanu billah mu koma na farko da Allah ya tashi zana imani na hakika shine yace lakinna albirra man amana billah to me imani da Allah imani da Allah ya ku bayin Allah shine gaskatawa na yanke a cikin zuciyarka, ka gaskata ka yadda da cewa akwai Allah. Allah gaskiya ne, dan akwai wanda ba su yadda ma akwai Allah ba. Akwai yan nature suna ganin kawai komai dabi'a ce, nature ce, kawai haka dai abubuwa suke faruwa, wanda wannan ya saba wa hankali. Duk lafiyayyen hankali ba zai yadda da wannan ba, domin a ka'ida ta hankali, ma min masnu'in illa walahu sani, babu wani abin da yake kerarre face sai ka samu akwai wanda ya kera shi. Mic din nan ba haka kawai yayi kansa ba, akwai wanda yake teburin nan, komai ka duba sai ka samu akwai yanda aka yi wanda ya yi shi. To kuma a ce duniyan nan da mu halittun da muke ciki a ce ba wanda ya yi, wannan hankali ba zai taɓa yiwuwa ba. To saboda haka imani shine gaskata akwai Allah, da kuma gaskata sifofinsa na kamala da jalala da ya siffanta kansa da shi. Ka gaskata wannan, ka gaskata kuma kadaituwansa wajen ibada, shi kadai ne ya cancanci dukkan bauta, tare da nutsuwar zuciyarka akan haka, nutsuwa wacce za a ga tasirinta cikin halayyanka da ɗabi'unka. Wanda yake da wannan imani na gaskiya zai bayyana a ɗabi'arsa, a halinsa. Domin irin wannan imanin da za mu yi bayaninsa shi yake lizimta bin umarnin Allah, in har ka yadda Allah gaskiya ne yana nan, kuma shi kadai ake sarrafa masa dukkan ibada, to wajibi ne ka zamo kana bin umarninsa, kuma ka zamo kana nisantan duk abin da ya hana. Kuma shi wannan imani da Allah ɗin shi ne tushen aƙida ta musulunci, fa huwa al-asal, dukkan rukunnan musulunci, rukunnan imani suna bin wannan ne, imani da Allah. Rukunnan musulunci suna bin imani da Allah ne, shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sannan rukunnan imani su ma suna bin wannan ne, kamar yadda muka sani akwai rukunnan musulunci, akwai rukunnan imani. Saboda haka shi imani da Allah ya tadammanu al-iman bi wahdaniyatihi wa istihqaqihi lil ibadati wahda, imani da Allah ya kunshi kadai tashi, cancantuwansa shi kadai wajen dukkan wata ibada, ka yadda shi kadai ne za a kadaita da dukkan ibada. Duk wani abu na ibada bai halatta a sarrafa shi ga kowa, ga komai kowa ne ba sai Allah, li'anna wujudahu la shakka fi wa qad dalla wujuduhu subhanahu wa ta'ala. Kuma shi Allah madaukakin sarki yana nan, kuma dalilai na hankali da dalilai na nassi na shari'a duk suna tabbatar da wannan kadaituwan Allah madaukakin sarki da samuwansa. Kuma yana daga cikin imani da Allah shine kadaita shi wajen bauta, ka yadda shine Allah, ka yadda da rububiyyarsa shine ubangiji ya samar da halitta, shi yake kashewa, shi yake rayawa, sannan ka yadda da sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka. Wanda a ƙarƙashin wannan aka kasa imani ko tauhidi zuwa gida uku, shine ake kira tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat. To wa'annan sai ka hada su duka, ka yadda da su duka kafin ka zama mu'mini. tauhidur rububiyya, menene tauhidur rububiyya? Ma'anansa shine al-i'tiqadul jazim. Lalle ne musamme nene tauhidur rububiyya? Domin tauhidur rububiyya shine imani na yanke ka kudurce a zuciyarka, ka gaskata cewa Allah shi kadai shine ubangijin kowa da komai, shike da mallakan komai, kuma bai da wani abokin tarayya, bai da deputy, bai da mataimaki, bai da wani da yake tarayya da shi. Wa huwal khaliq wahdahu, shine kadai mahalicci, shi yake gudanar da duniya, ya kawo ruwa, ya kawo zafi, ya kawo sanyi, ya kawo iska, ya kawo dare, ya kawo rana. Duka wanda yake wannan tasarrufin wane ne? Shine Ubangiji Allah. Ka yadda da wannan, shi ya halicci bayi, shi yake azita su, shi yake raya su, shi yake kashe su, tare da imani da abin da ya hukunta ya kaddara. Wannan duka yana daga cikin tauhidin rububiyya. Saboda haka a takaice, shi tauhidin rububiyya huwa tauhidul lahi ta'ala bi af'alihi, shine tauhidi ne na kadaita Allah da ayyukansa. Kuma dalilai na shari'a da yawa sun zo da suke nuna haka. Ubangiji Allah madaukakin sarki a Qur'ani yana cewa alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wannan aya tana tabbatar da rububiyya. Aya ce da muke karanta ta a Fatiha kullun a sallolin mu muna fadanta. Dukkan yabo ta tabbata ga Allah ubangijin halittu, rabbil alamin. Suka ce wa kullu ma siwa la alam, duk wani wanda ba Allah ba shi alam ne, shi halitta ne. To Allah shine ubangijin halittu gaba daya, wanda muke iya gani da wanda ba ma iya gani, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Sannan cikin Bakara Allah ya ce huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, jazakallahu khairan. Allah yace shine wanda ya halitta muku duk abin da ke ban kasa, duk wani abu da ke duniya Allah shi yayi shi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu, Allah shi yayi ku da abin da kuke yi. Kamar yanda yake cewa inna Allaha huwar razzaq zul quwwati al-matin, kuma lalle Allah shine ar-Razzaq, shine mai azirtawa, ma'abucin ƙarfi. Wannan nau'i na tauhidi, cewa Allah shine ubangiji, shi yake kashewa, shi yake rayawa, kafuran Qurayshawa su ma ba su musanta wannan ba. Yawancin masu addini sun yadda da wannan, arna da yawa sun yadda cewa Allah shine ubangiji, shi yake kashewa, shi yake rayawa. Saboda haka dan ka yadda da tauhidin rububiyya, ka yadda shine ubangiji, ba shine zai sa ka zama musulmi ba mai tauhidi, har sai ka tabbatar da tauhidul uluhiyya. Anan ne ake samun matsala. Amma tauhidin rububiyya arna ma sun yadda da shi, kuma shine abinda wasu daga cikin sufaye suke dora mutane akai, su nuna mutane ma'anar la ilaha illallah ai shine la khaliqu wa la raziqu, ba mai halitta, ba mai azitawa sai Allah. Wannan kan ai duk arna ma sun yadda da wannan. amma inda matsalar take la ilaha illallah tana tabbatar da a yadda cewa babu wani abun bauta sai Allah ba za a kira wani tare da Allah ba ba za a bauta ma wani tare da Allah ba shine abin da la ilaha illallah take gwada tauhidul uluhiyya kenan wanda anan gardaman take inda ake samun matsala kenan amma tauhidur rububiyya galibin arna sun yadda da shi dan qur'ani ya tabbatar Allah yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa lalle inda zaka tambaye su su ka kafirai mushrikan laraba man khalaqa samawat da zaka tambaye su wai waye halicci samai ne da kasai indai ba ɗan dahariyun bane ɗan nature naturalism wanda su suke cewa komai dabi'a ne yawancin arna ka tambaye su za su ce ma kace musu waye sama da ƙasa zai ce ma Allah ne waye samar da rana ya horas da rana ya horas da wata zai ce ma Allah ne kamar yanda Allah yake cewa idan ka ce musu kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun Ubangiji Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu ya manzan Allah ka ce wa mushrikan laraba wannan waili manil ard duniya ta waye kasa na waye wa man fiha da abin da ke cikin duniya mi na waye in ka tambaye su Allah yace ka tambaye su ka ce musu in kuntum ta'lamun in dai kun sani ku gaya mana duniya da abin da ke cikin ta nawaye wani ansa da su baya Allah ya ce sai quluna lillah arnan nan kafiran nan ka tambaye su za su ce Allah ne na Allah ne to Allah ya ce kul ka gaya musu afala tazakkarun yanzu to ba za ku wa'azantu ba ku gane ku koma bautan wanda yake mallakan duniya da abin da ke cikin ta ku bar gumaka ku bar lata da uzza ku koma ga bautan wanda yake da wannan siffa ashe wannan ba zai sa ku azantu ba haka nan Allah ya ci gaba da cewa kul man rabbus samawati sab'i Allah madaukakin sarki yace kace musu ya manzan Allah man rabbus samawati wal ard man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin samai bakwai din nan wane ne ubangijin al'arshi mai girma Allah yace sai yaquluna lillah in ka musu wannan tambaya za su ce na Allah ne Allah yace to kace musu qul afala tattaqun to shin yanzu ba za ku zama masu jin tsoron Allah ba ku daina shirka ku kadaita Allah da bauta haka nan in ka tambaye shi Allah ya ce kul man bi yadihi malakutu kulli shay Ubangiji Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu ya manzan Allah da suka zo suna bautan gumaka su roke su bukatun su su yi kamun kafa da su ka gaya musu ka ce musu man bi yadihi malakutu kulli shay wai mallakan komai a hannun wa yake ne mallakan komai a hannun waye ke? Waye wanda yake ba da kariya? Shi ba a ba da kariya gare shi, shine in ya tsare ka ka tsaro, amma kai ba wanda ya isa ya tsare ka gare shi. Ka tambaye su su gaya ma waye wannan, in dai kun sani. Allah ya ce sai quluna lillah, za su ce wannan duka na Allah ne. Qul fa anna tusaru, Allah ya ce to ka ce ta yaya ake kautar da hankalinku, ta yaya aka yi ba kwa ganewa, hankalinku yake bacewa kamar an sihirce ku. Saboda haka wannan yake nuna mana cewa kafiran da sun fi dama-dama a kan na yanzu waɗanda su ‘yan neto wanda ba su yarda ma da Allah ba, wancan duk da kafircinsu sun san Allah shi yake kashewa, shi yake rayawa, duniya ta tsace. Amma wai sai ga wasu nan su ba su yarda ba, wai suna ganin komai neca ne. Sannan wasu kuma su zo suna kiran wani Allah, bayan ga arna ma sun yarda malakutin sammai, malakutin komai yana hannun Allah ne, to amma su zo suna kiran wani Allah. Kuma an tambayi arna ma waye ke da wannan, waye sammai da kasai, za su ce Allah. To amma a yanzu ana samun a cikin masu da'awan musulunci suna cewa su musulmai ne, akan samu wani ya ce wani halitta ma Allah ne, ya ce Barhama Allah ne. Wal iyazu billah, yan hakika waɗanda za su ce su jingina allantaka wa halittun Allah, abinda arna da ba su yi ba, kuma suna da'awan a hakan wai musulunci. Saboda haka wannan abu ne mai muni. Wa zalika li anna qulubal ibad, saboda zukatan bayi an kage halittanta ne bisa tabbatar da tauhidin rububiyya. Lizalika fala yusbihu mu'taqiduhu muwahhidan, shi yasa ya zamo dan mutun ya yadda da tauhidin rububiyya, ya yadda Allah shi ke kashewa, shi ne Ubangijin sammai da kasai, shi ke azitawa, har yanzu wannan imanin ba zai mai da shi musulmi ba. Dole sai ya lizimci nau'i na biyu, tauhidul uluhiyya. Dole wannan imanin tauhidin rububiyya kadai ba zai tsiratar da mutum ba, inda zai tsiratar da mushrikan Larabawa da sun tsira, dan sun yarda Allah shine Ubangiji, shi yake rayawa, shi yake kashewa. Amma inda matsalar take, ba su yarda shi kadai ne za a kira wajen bauta ba, sun yarda Allah Allah ne, amma za a dan iya kiran, za a yi kamun kafa da wasu gumaka, kamar yadda a yanzu yau wasu musulmai suke kamun kafa da wasu waliyai ko kekunai. Akwai masu kiran Husaini yayin da suka shiga damuwa, akwai masu kiran Barhama ko Inyasi, akwai masu kiran Shehu Usmanu dan Hodi. Har yau a kasan nan ana zuwa Hubbari duk shekara, za ga ƴan gwamnati Fulani sun je, wani yana Shehu gani gare ka, biya mun bukata ta kaza, yayi mun kaza. Wanda wannan ruguza imani yake, shirka ne. Allah madaukakin sarki ya tsare, Allah ya datar da mu, ya ainihin ganar da mu hanya wacce take madaidaiciya, ya kuma tabbatar da mu a kai mu rayu, a kai mu mutu, a kai mu. A nan za mu tsaya, kasancewar lokaci ya yi, insha Allahu lokaci na gaba za mu tashi kan wannan gaba, kuma akan maudu'i na tauhidin rububiyya, wanda anan duka gardama take da sabani da sauransu. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Kuma kamar yadda Ubangiji ya gaya mana, shi imani ba wai kawai sallah da cewa ni musulmi bane dole wa'annan ababe kamar yanda Allah ya faɗa sai mun kiyaye su kafin mu zama musulmai na gaskiya kafin mu zama masu imani na hakika Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ce ya ba mu ikon guje mata yan uwan mu da basu gane ba Allah ya ganar da su ya shiryar da su wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa zunubanmu gaba ɗaya Allah ya gafarta mana masu damu